بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى دي يسر هذا أمه وأنا يمسي ثلاثة عشرين دشدة جوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم تنا دبو داد دلي هدو دا تلاتين دا أكو من دي 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 دا شا هدو جوات انتقص شكالة دبو بيو دا قوم شا بيو إذا انفارة دا تنبيو يكسن شو سنة ديوة كما كما إذا مكا أمبتا قوبيني إن شاء الله زامن دا كتد ونن كراتو إن الله يكبر قوبيلا ربا عشرين دا بوكو جواتا زامن سورة على duk da dai ba dakatar da karatu tuka bane insha Allah bayan sallah za a ci gaba da abin da aka saba wannan yana tambaya na cewa malam dan Allah a taimaka a ƙara fitar mana wasu hukunce-hukunce da muka karanta a wannan tafsiri kamar na haji da azumi da tauhidi da sauransu wato ai mana samare kamar da aka yi mana ar-rahiq al-makhtum darasi daya kafin a rufe wannan tafsiri domin ƙarin samun fa'idanta to gaskiya wannan zai wahala tunda a yanzu zai wahala iya gama waɗannan tunda shi tafsiri tsarin sa ba irin na darasin sira bane darasin sira littafan sira ana rubuta su ne hasaban mawdu'at tsarin tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kaza an yi kaza an yi kaza zaka iya cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a takaice shi a faɗi ga abin da ya faru amma tafsiri ayoyi ne ayoyi daga wannan a shiga wannan tafsirin yadda Qur'ani yake haka muka taho an yi magana akan azumi an yi magana akan haji an yi magana akan kisasi kafin azumi sannan aka zo haji matsalolin tauhidi sun shiga tsakanin wancan da wannan sannan sa sake zuwa sai dai idan tunda yanzu Allah ya sa ana daukar abubuwa duk a sauti mutum ya samu sautin yaji zai hutar da shi sai ji samare din ma da abin da ba samare din ba gabaki daya Allah ya taimaka wannan yana yayi da larabci yayi kuma da Hausa yana cewa da Allah malam ni ne na sayi man shafawa wato cream bayan kwanaki sai ni dauki kwalbar ina karantawa sai na ga a jikin ingredients wato abubuwan da ake hada abin da shi aka hada man da shi sai na ga har da giya a cikin sa to malam menene hukuncin amfani da shi kuma mafi yawanci akwai giyar sai da na hankalta sai na ga a wadanda suka kare duk akwai wannan din to dai wannan abin da ya fada da Hausa haka ya rubuta shi da Larabci jazakumullahu khairan to wannan mas'alar tana da alaka da matsalar najasa ita kanta kowace sawa'un giya duk da sabanin malamai akan giya najasa ce ko ba najasa ba ce akwai wannan sabani akwai malamai da dama da suke ga ba ma najasa ba ce to in an tafi akan ma najasa ce da ita da duk wani abu najasa akwai duk da ke najin ba a nan muka yi ba darasinmu na biyu ko na uku a umdatul ahkam da muka yi a dutse watanni da suka gabata in yi wani darasi akan matsalolin zamani da suke da alaka da tsarki wani ruwa ne mai tsarki da abubuwa da ake amfani da su yau da kullum yaya tsarkinsu yake da za ku sami wannan darasin insha Allah mai wannan tambayar da wasu wanda ba shi ba duk za su gamsu da matsala matsala ce mai sauki malamai abinda suka tattauna shi ne ita najasa gusar da ita yana daukar hanyoyi da yawa ana gusar da ita da ruwa ana gusar da ita kuma da duk wani abu wanda zai kau da ainihinta ya zama ba a ganinsa a dangane da taharatu khabath mun san tsarki ya kasu kashi biyu taharatu hadathin da taharatu khabathin ko to taharatu khabathin shi ne tsarkin da ake so tsarkin dauda shi dama ainihin abin da ke da alaka da shi shine ya zama ita najasa tsagoranta ainihinta a duba a gaba ita to an tsarkake sawa'un ko da ruwa aka yi ko kuma wani abu mai tsarki a tunda mun san daga cikin abubuwan da ake tsarkake khabathi da shi duk abin da yake datti ne najasa ana tsarkake shi bil ghasli wal mashi wal nadhi waɗannan a ka'idojin malamai abubuwan nan uku su ake amfani da su kamar yadda taharatu hadathin shi kuma ana yin al ghusli wal wudu wa badalun minhuma shine taimama ko yawwa tum koma kan wancan shi taharatu khabathin duk tsarkin dauda kamar mutum ya tsuguna ya yi fitsari inda zai wanke shine mafitar da fitsarin nan ya fita kana zaune yaro ya yi fitsari a hannun rigar ka ya bata maka ina zaka wanke iya wannan gurin da ya taba yau ba bukatar ka wanke jikin baki daya ko kai alola ko kai wanka wannan bata taso ba amma gunda najasa nan take a kauda ita to in aka yi amfani da ruwa yayi in aka yi amfani da wani sa'il mai tsarki yanzu misali abubuwan da ake wanke datti da su a asibiti zaka ga akwai abubuwan su Dettol din nan da makamantan su Savlon da makamantan su da ake wanke gemboto ana kuma amfani da su a wanke tile din kasa zaka ga wani lokacin jini ne ya zuba wani ma mara lafiyan kashi yayi da fitsari duk akwai to amma waɗannan abubuwan ake sawa a wanke kuma a sa abin goge tile din nan a goggoge malamai sun tattauna akan wannan shin wannan tsarki ya tsarka ku gun zaka iya zuwa kai sallah ko ba zaka iya sallah ba ko ko sai dole an sa ruwa a madhhabar Abu Hanifa kuma shine ra'ayin Ibn Taymiyyah cewa ita najasa in dai har babu ainihin ta babu ita zaka duba ba ita bace to babu ita ko da me aka gusar da ita ba damuwa in dai ba ita ce gun dan haka su wannan Dettol da za a amfani da su ko da ba a sa ruwa an daure ba zaka iya sallah a wurin tunda ainihin najasar baya wurin muna fahimta wannan base din asalin hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan babin kenan to in ka zo kan kuma akwai maganar malamai akan tathirul mahalli bistihalatin najasa wurin da aka ce najasa ta taba to a ce wurin ya tsarkaka saboda najasa ta juye ta zama wani abu daban in aka ce ga najasa sai ta canza ta zama wani abu ko misali ta kaikashe ta bushe in ta bushe za a iya hure ta ko za a iya sa wani a share wurin misali an yaro ya yi kashi a ƙasa ba a siminti ba ba a tile ba ya dade a wurin ko wani mutum a jeji a gonarka ka tashi za ka yi sallah sai ga shi an taɓa yin kashi a wurin to amma ya bushe ya lalace idan ka sa wani abu ka kaɗe wurin ka share wurin za ka iya sallah a gunka saboda me najasar istihalat ta juye ko a ce ta zama ƙasa ko ta zama ta haɗe da ciyawa ba a iya gane ta in dai najasa ta zama wani abu daban ba a iya ganin ta to wuri ya tsarkaka mun fahimci abu shi yasa har malamai suka tattauna misali yanzu mutum yana shanya yayin shanya an sa kayan fitsari da menene duk an wanke ba a wanke ba a wanke fitsarin ba kai aka dora kayan najasa a kai misali a igiyar da kake shanya to idan aka go aka cire kuma ka shanye wasu kayan ka dauki najasa ko baka dauka ba malamai suka ce ba komai annan tunda ainihin najasar ba ita ake gani ba haka waɗannan abubuwan duk ba su kai yadda za a daga hankali a kai ba shi yasa suka yi magana nassan akan duk mun yi wannan mun tattauna a cikin wancan darasin da za ku samu turare da man shafawa da duk abin da ake rubuta an sa alcohol a ciki kowane percentage ne kawai an faɗi sunan alcohol a jiki malamai suka ce duk wannan ambatan alcohol a ciki baya damun ka ba komai saboda ba ainihin alcohol din kake gani ba domin me hukuncin istihala din ce me ma'anar istihala abu ya juye ya koma wani abu daban to shikenan ya zama mai tsarki wannan asalin abu in ka rike shi shikenan ba ruwanka da cewa wannan man shafa ba za a shafa ba wannan akwai kaza duk wahala ce na fata mun fahimci abu an yi lokaci da can a baya wasu shekaru muna secondary sai a sa wasu suna zuwa irin lectures MSS din nan wata ran aka samu wani zo ce sabulin joy da lux da wane ne duk haram ne saboda akwai man alade a ciki da asali kan har zanga-zanga aka yi a makaranta saboda ilimin to duk wannan rashin zurfafa bincike akan matsaloli da kuma jin maganganun malamai a zamanin yanzu a kalli abubuwa gwargwadon ka'idojin fiqhu shi yasa ake shiga ciki haka ba wani haramci a cikin mai dan an ga alcohol a ciki ko wani abu ko a ce da man alade da sauransu duk ba komai tunda a halin yanzu in ka je ka bude abun ba za ka ga man alade ba ba za ka ga giya ba mun fahimci wannan don haka hukuncin istihala cewa najasa ta juye ta zama wani abu daban ta yi maganin wannan abu ina fata mun fahimci abu akwai malam dr Khalid al-Mushayqi yana cikin manyan ɗaliban malam Uthaymeen kusan malam Uthaymeen Allah ya gafarta masa daga cikin baiwar da Allah ya masa ba malamin da ya raya ɗalibai ya gina ɗaliban ilimi da kuma daga baya ake amfani da iliminsu irinsa malamai da ɗalibansa yake koya musu duk ya san ƙwaƙwalwar kowanne da yake to yi ware wannan bawan Allah da yake faɗi sunansa yanzu yana cikin mutakhassisun a harkar fiqihu ya yadda da shi ce wannan a cikin fiqihu kai ne mai magana wani ya ce wannan shi ne mai tafsiri wani mai aƙida haka a ɗalibansa to shi ne wannan bincike-binciken za su bi likitoci su tambaye su me hukuncin kaza yaya kaza yake misali irin matsalolin nan na zamanin yanzu na harkar azumi a ce me hukuncin mutum ya sa abin nan maganin ciwon ido ciwon kunne har matsaloli irin su dialysis in an yi wa mutum yana azumi me hukuncin azuminsa duk waɗannan sai su je su samu likitoci kuma su ɗora abin akan ka'idojin fiqihu su ga da kuma dokokin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda suka yi wancan bincike da nake ambata mana Allah ya saka musu da alheri wannan yana cewa assalamu alaikum tambaya akan ashafa kuma ina tambaya akan karatun ashafa malam sahabbai sun karanta ta ne domin ni mutum da yake karanta ko mutum da yake ko mutum da yake karanta a yanzu malam me fa'idar ta kuma ita menene ita kamar sira take to wannan bai san meye ashafan ba wani ma zai dauka wani gari ne ko asali ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sunan littafi ne na malam al-qadi iyab ibn musa babban littafi ne kuma mai kima mai daraja a musulunci yana cikin manya-manyan littafai da aka rubuta su wajen bayanin daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan littafai ibn taymiya ya ba masa rubutun da ya yi tunda shi ma ibn taymiya yana da littafin as-sarimul maslul da ya rubuta akan kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda suka zagi annabi mai hukuncin irin waɗannan abubuwan littafin ibn taymiya a wannan fagen kuma ba irinsa shi ma yawwa to shi kuma wannan shi ma yana cikin umda in ana magana akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da matsayinsa a musulunci littafi ne mai muhimmanci kuma malamin babban malami ne malam iyab ibn musa hanna daga cikin saboda muhimmancin abubuwan na dan rubuto su abubuwa a kansa saboda kasancewar littafin nasa ba wai wani bakon abu bane a musulunci babu shi zamanin sahabbai yawwa amma saboda shi ne rubuta shi kuma an haife shi 476 ya rasu 544 rasuwarsa kaga ashe a karni na 6 tsakiyar karni na 6 ya rasu yawwa kusa da tsakiya dab da tsakiya a sunansa Abul Fadl Iyad ibn Musa ibn Iyad ibn Amrun ibn Musa Al-Yahsubi As-Sabti Al-Andalusi kasancewa asalin kakannin nasa mutanen Andalus ne Spain yanzu ake ce mu Spain to amma suka yi hijira suka dawo Fas da take Maghrib an ce Maghrib yanzu ta dacen ta tarihi ta kunshi Morocco yanzu da Algeria yanzu dan aka ce Maghrib duk akwai wannan gefen ya shiga wannan amma yanzu aka ce Maghrib ana nufin Morocco to garin Fas anan suka fara zama sannan suka koma As-Sabta Sabta sunan wani gari ne shi ma to shi ma anan ya rayu kuma nan ya nemi ilimi ya kuma je Andalus din shi ma yayi karatu yana da littafai da yawa daga cikin manyan littafansa akwai wannan Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa dan ilmantar da kai haƙoƙin Mustafa sallallahu alaihi wasallama yana da muhimmanci littafin yana da Al-Ghunya yana da littafi Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik fi ma'rifati a'lami madhhab Malik kuma nan babban littafi ne da ya rubuta kamar tarjuma zaka ce na tarihin duk manya-manyan malaman Malikiya ya faɗa akan wannan sunan sa wane an haife shi a gari kaza ya rayu a wuri kaza ya samu ilimi a gun wane ya rasu lokaci kaza duk malaman malikiya shi kadin iya da ya musu wannan kaga shi ba karamin malami ba yana da ikmalul mu'lim bi fawaidi muslim sunan shi kuma sharhin sahih muslim ne kaga shi malami ne ba na wasa ba yana da masharikul arwan al anwar مشارق الانوار شي كما kamar kace littafi ne dake magana akan ma'anu kalmomi da za'i bayanin ma'anonin su kalmomin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kace dictionary da yake da alaka da hadisai ilin gara'ib ko abinan al-gharib na cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma kana buƙatar ka san ma'anarta to kaje ka sami littafin masharik al-anwar yana cikin littafai masu kyau akwai kuma al-ilma ila ma'rifati usulir riwaya wannan wa taqyid as-sama shi kuma a harkar mustalahul hadith yana da al-i'lam bi hudud qawa'id al-islam al-i'lam bi hudud qawa'id al-islam shi ma littafin sa ne yana kuma da hadith sharhin hadith umm zar'i kun san hadith umm zar'i a cikin sahih muslim wanda mata suka hadu zamanin sahabbai suke ta tattaunawa ko wace ta bada labarin mijinta din nan dogon hadisi mai kalmomi masu wahala din nan yawwa to yayi sharhin sa shi al-qadi iyad sannan yana da at-tanbihatul mustanbata fi sharh mushkilatil mudawwana wato tanbihat wasu abubuwan fadakarwa da yayi istinbati wasu hukunce hukunce yayi istinbatin su ya fito da su a sharhin mushkilatil mudawwana mudawwana dai wannan da muka sani ta mazhabar malikiya to yayi mata aiki shi ma dan haka babban malami ne kuma mai kokari kuma malamin sunna ne yawwa abin da yake ya kamata misali a sani dangane da wannan akwai maganar da malam zahabi yayi al-imam az-zahabi a cikin littafin sa siyaru alamin nubala dan babban littafi ne da ya tarjumar malamai da maganganun su da ayyukan su da littafan su yana cewa tawalifuhu nafisatun wa ajalluha wa ashrafuha kitabu shifa yace littafan wannan bawon Allah an ce tawalif ana nufin ta'alif ana cewa tawalif da wawun ko ta'alif da hamza madda yawwa sai shi suna da yawa littafan sa masu tsada ne kuma ma'ana masu daraja masu mutunci littafai ne da suke da wato ilimi mai fa'ida sosai sai shi wa ajalluha wa ashrafuha a cikin littafan nan ba littafin da ya kai girma da darajar littafin ashfa yau da haka kaga mai tambaya sai yaji su ashfa sunan littafi ne yawwa to amma shine har zahabi yake cewa launa ma qad hashahu bil ahadith al mufta'ala isi ba dan da ya cika shi da hadisai kirkirarru da haka ba su da asali ba akwai hadisai wadanda yake ba masu kyau bane ya zuba su da yawa a cikin littafin wasu ya dauko su daga littafin Ghazali Ihya Ulumuddin yawwa tunda shi ma wannan wani tushe ne na hadisai marasa kyau shi ma wannan littafin shi sa malam al-Iraqi yayi masa aiki yawa yayi takhrijin sa to shi ma wannan din littafin ashfa shi ma an masa irin wannan aiki din da bayanin darajojin sa darajojin hadisan da ya kawo shine ibn wannan zahabi su gaba yake cewa amanu imamin la naqda lahu fil hadith aiki ne na imam kuga adalci sai kira shi imam saboda hakika malam al-qadi iyad imami ne a filin sa malami ne kwararre sosai a fannin da ya magana ku duba wanda zai maka sharhin sahih muslim ai malami ne sosai kuma malami ne mai son sunna yawa daga cikin manyan malaman sa akwai ibnul arabi ba ibnul arabi mai wahdatul wujud ba na harkar subanci ibnul arabi al-maliki abubakar yawa malami ne shi kuma wannan babba a malikiya to yayi karatu a wurin sa shi al-qadi iyal to shine sai yake ibnu zahabi shi gaba yake cewa ma aiki ne na imamin da ba shi da naqadi a fannin hadisi da zauki ma'ana bai san ilmin hadisi da zurfi ba ta bangaren ilmun rijal me sahihi menene da'ifi yawa wannan abun amma sharhin hadisai yayin kokari kuma malami ne sosai a gurin shine sai zahabi yake cewa wallahu yuthibuhu ala husni qasdihi Allah ya bashi lada akan kyakkyawan niyyarsa wa yanfa'u bi shifa'ihi Allah kuma ya bada Allah ya sa mutane su amfanu da wannan littafi nasa ashifa sai ce wa qad fa'ala kai aiko Allah yayi haka din ma'ana Allah ya sa littafin nan ya zama littafi ne da aka amfanu da shi in haka za ka ga duk wanda zai rubutu a falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da kare martabarsa da wahala yayi rubutu ya fitar bai ce qadi iyad ya ce kaza ba da wahala yawa akwai in ka karanta as-salimul maslul na ibnu taymiya wurare da za ka ji na cewa qadi iyad ya ce kaza a shifa qadi iyad ya ce kaza a shifa kage nuna shi ya yadda da littafi ne mai kyau duk da dai da waɗannan abubuwan kamar yadda zahabi ya ambata akwai hadisi marasa kyau a ciki to idan mutum mai kula da harkar irin wannan abin ne zai binciki duk hadisin da yazo kai kafin ya fada sai ya bincike cewa abu kaza wannan ya inganta wannan bai inganta ba to shine har yanzu zahabi yake cewa wa kaza fihi min at-ta'wilat al-ba'ida alwan yace akwai launoni da yawa na ta'wili haka akan wasu abubuwa tunda tasirantuwa da mazhabar da take yawo a can ko suka tasirantu da ita anan akwai abubuwan ta'wili ko ababin sifofi ko wani abu yace wa nabiyuna annabin mu sallallahu alaihi wasallam ko dake cewa wa nabiyuna salawatullahi alaihi wa salamuhu yace ghaniyun bi madhati tanzili anil ahadithi wannan ka saba jin maganganun zahabi yana da irin wannan ibarorin masu dadi yace annabin mu sallallahu alaihi wasallam yaban da Allah yayi masa alqur'ani to ya ishe shi da a ce sai an kawo hadisai daban-daban ba wai ana nufin hadisan ba a buƙatar su ba amma yaban Allah ma in ba wa in ma hadisai ba a yi ba to yaban Allah ya ishe shi in ji zahabi sai yace wa bima tawatara min al akhbari haka nan da abin da yake mutawatiri a cikin hadisai mun san mutawatiri ai mun san ahad ko hadisi mutawatiri shine hadisin da mutane da yawa suka ruwato shi wanda a al'adance hankali ba zai karbi a ce haduwa suka yi suka yi ƙarya ba shine hadisi mutawatiri to hadisai mutawatirai akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa yawan su ya wadatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun waɗannan sun ishe shi akan a ce sai an kawo hadisai ahad waɗanda ba mutawatirai ba sai kuma wabil ahadin nazifatil asanid kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai wadatu da ahadin da suke asanidin su masu tsarki ne isnadin su mai tsarki ne anil wahiyat daga hadisan da suke isnadin su bashi da kyau wannan dai magana ce ta zahabi abin da yake so ya faɗa shine yaban da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kansa ya faɗa falalolin kansa a cikin hadisai su ma wannan sun isa ta ingantattun hadisai don haka ba a buƙatar sai an kirkiro hadisai waɗanda ba su da tabbas ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba a dangana a ce akwai falalar annabi a ciki to shine har yake cewa mutum in yana son falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manyan littafai da zai fa'idanta da su yace fa alayka ya akhi bi kitab dalail an-nubuwa lil baihaqi mutum yana son falalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka tara ta da hadisai da riwayoyi yace ka je ka samu dalail an-nubuwa na al-baihaqi akwai dalail an-nubuwa na al-asfahani naji mun taba mun yi wannan lokacin da muka darasin sira ko banda kutubu shama'il kutubu shama'il shine shama'il al-muhammadiyya littafai da daban-daban da aka rubuta akwai na tirmidhi shi yafi shahara saboda aikin da albani ya masa akwai wasu kuma da littafai na shama'il al-muhammadiyya waɗannan duk za su gaya maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau a koma ga su daga cikin misalai na dauko wannan ne saboda mu bada misali misali na hadisai marasa kyau da suke cikin littafin ashifa akwai hadisin da ya kawo an aliyin daga ali radiyallahu anhu qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sunnatihi akan sunnarsa wai ali ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnaka ya take shine sai fa qala sai wai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ma'rifatu ra'su mali ma'rifa ita ce jari na shine ra'su mal ana nufin jari ma'rifa wani lafazi ne da galibi ana amfani da shi a musamman gun sufaye suna amfani da lafazin ma'rifa shi yasa suke cewa masu ilimin wannan abun ko wanda suka damu da abin suke kiran su arifai yawwa to sai kawo wannan lafazin sai yake cewa al ma'rifatu ra'su mali wal aqlu aslu dini asalin addini na shine hankali wa inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal hubbu asasi soyayya ko so shine asasi na tushe na ginshiki na washauqu shauqi kuma shine markabi abun hawa na wa zikrullahi anisi ambatan Allah shine abun daiba kewata to har zuwa karshen hadisin ne to wannan hadisin shi mun san akwai malam al-Khafaji Khafaji yayi sharhi yana da littafi sunansa Nasimur Riyad fi sharhi shifa'il qadi Iyab sharhi yayi na littafin wannan da muke magana akai ashafa ta al-qadi Iyab malam Khafaji a cikin littafin nasa wanda yake sharhi ne ya kawo cewa wal hadith wannan hadisin da kuka ji zakarahu fil ihya'i al-Ghazali ya ambace shi a cikin ihya ulumuddin wa qala al-hafiz al-iraqi hafiz al-iraqi da yazo ta aliqi da takhrijin da yayi na ihya ulumuddin ya faɗi cewa wannan hadisi la asla lahu ba shi da asali mun aka ce la asla lahu hadisi kaje an ce la asla lahu ba inda zaka iya mai da shi a wani littafi shine ma'ana wani ne da kansa ya fado shi ya rubuta ba inda zaka je in an ce littafi nan ana nufin littafin riwaya kada wani ya ce to ai nan ma littafi aka dauko a'a ana zancin littafin riwaya kamar ka ce Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah ai su suna dauko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da me da isnadi ne ko su ce haddathana wani qala haddathani wani qala haddathani an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kaza wannan shine riwaya yawa to littafin riwaya anan ake samun maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin ko la asla lahu yace wa qala suyuti didi wannan khafaji ne kawo yace wa qala suyuti suyuti yace innahu mawdu'un wannan hadithin hadithin ƙarya ne in ji fa suyuti wa atharu alwad'i la'ihatun alayhi alamu na cewa hadithin ƙarya ne a bayyana suke akan fuskar wannan hadithin wa huwa in ji magana wannan fa hadithin suyuti ce yace wa huwa yushbihu kalam as-sufiyyati in ji suyuti yace wannan magana ta yi kama da maganar sufaye yawa su ne kawai komai sai a ɗauka a ramuko a karimo shi a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sunna ba a yin haka ba a dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai ya tabbata akwai inda za a maida ita daga littafin riwaya mai riwayar kuma a tabbatar da ya ciro ta ta hanya mai kyau to wannan sai a ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza na faɗi wannan ne don tambihi akan cewa sau da yawa daga cikin mutane duk littafin da aka bude aka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai mutum ya dauka eh da gaskiya annabin ya faɗa duk littafin mutum in ya rubuta shi in yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamai me suke nema a gunsa abin suke nema su tabbatar na farko dai tunda shi bai zauna da manzon Allah ba sahabi bane bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka tambayar farko ita ce a ina kuka hadu da annabi ya gama sai ya ce a littafi kaza na dauko ko littafi kaza din aka koma misali Bukhari ne Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah su kuma dama za su ce maka ga isnadin mu malami na wani shi ya gaya mu malamin sa wani ya gaya masa malamin sa wani ya gaya masa to shi kuma wannan mun san kaidar malamai akai zuwa suke su bi diddigin kowanne mutum wani mutumin kirki ne wani fiqa ne haddasa mai karfi ce wancan kaza da kaza wannan aqida sa ma ba mai kyau bace mai shigo da shi sai a ce wannan hadisin ingantacce ne in akwai wato ingancin mazajen in kuma ba ingantacce bane a ce wannan hadisi ba ingantacce bane ina fata mun gane wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a haka aka gina ta yau kada aka ba a dangana annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne abu sai abin da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai littafin da shi Suyuti yayi sunansa manahil safa fi takhrij ahadith ash-shifa ma'ana su yaje dauki shi ash-shifa din ta al-qadi iyad ya bidu hadisan da suke ciki musu takhrij zai ce wannan mai kyau ne wannan marar kyau ne kaga ɗaya daga cikinsu gashi ya faɗi wannan don haka shi yasa yana da kyau duk abin da aka ji to sai a bincika ya inganta ko bai inganta ba kasancewar shi ya rubuto shi a matsayin hadisan falala ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bai kuma yi bincike akan ya inganta ko bai inganta ba wannan kuma ana samu ba shi kadai fara ba yau akwai malamai da yawa suna rubuta littafai za su faɗi hadisai a ciki waɗanda ba su da kyau ba a nufin cewa yayi annabi ƙarya ko muka ko a tuhume shi a'a babban malami ne wanda bai kamata a zarge shi ba malamin sunna ne amma kamar yadda kowanne malami yakan yi daidai kuma ya kuskure to ya fito da kamar yadda zaka ce Ghazali shi ma ya faɗi abubuwa irin waɗannan ya kawo hadisai marasa tushe ya dangana annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da bincike ba tunda shi ma ba malamin hadisi bane Ghazali kwata-kwata ba malamin hadisi bane yawa ba wai magana ta bace kai ne ce to kudin su waye malaman hadisin su suke fadi da kuma malaman da suka san shi akan gurgudan abubuwan da ya rubuta to Allah madauki ya samu dace kuma Allah gafarta waɗannan malamai wannan magana kenan akan ashfa me tambaya na gaba wannan yana cewa akwai wasu mutane suna matukar karanta alqur'ani akwai hafizai a cikin su kuma suna sanya farar tufa a kowane lokaci idan kana cikin su kasa wata daban ba fara ba to ka saba musu amma ba sa sallah ba sa azumi irin namu ba sa baiwa mata gadin gona to malam a bincikenka ko ka gano inda suka samu wannan addini kuma a matsayinka wai kuma a matsayinka ka baiwa gwamnati shawara da a jawo hankalin su don karbar addinin gaskiya yin hakan malam ka sani yin hakan ba karamin aiki bane addinance don gwamnati tana karbar shawarwari to waɗannan mutane in na fahimci me kake nufi mutanen da ake cewa impufike su ne ko yawa akwai su a nan birnin Kudu local government a wurare musamman nan gabashin ƙauyukan da suke nan gabashin birnin Kudu akwai su kuma hakika suna da asali da muna da dama na sha roƙon malam Maude ya rubuta mana littafi a kansu saboda daga cikin su ya fito ya san abubuwa sosai kafin wannan lokacin da zai samu dama ya rubuta da tarihin da waɗannan za a amfana da su sosai mutanen suna nan suna kuma addinin su su ba da'awa suke ba amma kuma addinin su haka yake a kulle hakika hatsari ne samun irin waɗannan abubuwa a bar su su tafi yana da kyau kuma a ɗau matakai na da'awa da za a ilmantar da su a ja hankalin su ta hanyoyin da ya dace ta hanyar da za su karɓa da hikimomi da dabarun da ya kamata wannan ba iya gwamnati ba wannan harka ce ta masu da'awa farko tukuna masu da'awa su ga hanya mai kyau da za su yi shiga gare waɗannan mutane su tattauna da su gwamnati in ka sa ta a ciki babban abin da za ka ba wa gwamnati shawara shi ne ta ƙarfafa masu da'awa ɗin su shiga kuma a sa tsarin da za a iya samu a tattauna da su amma ba ƙarfi za a sa ko a ce yaƙi mutane ko na wannan ba ta magani tana ƙara ziga mutane su tsaya akan abin da suke yau don haka abin da ya fi shi ne masu da'awa kamar council of ulama da kuma duk masu wa'azi a ja hankalinsu a yi wani tsari mai kyau kamar yadda Allah maɗaukaki ya taimake mu a jihar Jigawa nan musamman nan areas birnin Kudu local government da Boji da aka sami nasara aka ci ƙarfin warjawa da maguzawa suka karɓi musulunci da yawa garuruwansu yanzu duk mafi yawa sai dai ka ji an ce saura mutum ɗaya ko biyu kuma duk dai kokari ne na wasu bayin Allah da suka yi musamman baya mai martaba sarki dutse yana cikin masu wannan kokarin da kuma masu da'awa da suka taimaka masa har aka rika shiga lungunan nan aka yi waɗannan ayyuka ɗin wannan in aka yi wannan irin aikin akan wannan mutanen shi ma insha Allah za a ci nasara yawa Allah maɗauki ya samu dace wannan ya tuna mun buƙatar tunatarwa akan halin da ake ciki masu waɗanda suka musulunta ɗin nan daga cikin warjawa da maguzawancin an samu yanzu wasu mutane daga cikin waɗanda ba su ba musulmi masu la ilaha illallah muhammadu rasulullah masu sallah da azumi a cikin gari kuma 'yan siyasa sai su tashi su je su gayyaci waɗannan mutane su dawo da wasan dodonsu wasan dodon nan kuma wasa ne ba na gargajiya na al'ada ba kamar yadda ina ji shekaran jiya wake tambayi akai malam mai girma ɗan ruwa ta ko yake faɗa cewa waɗannan wasanni ba magana ce ta kace harkar gargajiya ba ko a ce a kyale mutane su yi abinsu harka ce ta shirka da tsafe-tsafe bai halatta ba mutum ko kallo ya je yana murna yana sha'awa balantana a ce a samu samari daga cikin garin birnin Kudu masu hankali masu sallah a ce su ne za su je suna roƙon waɗannan mutane har ana zuga su ku zo ku yi wasan ku ba wanda ya isa ya hana ku wani abun bai kamata ba wannan inda kiran da zamu yi to shine wannan abun a taimaka mana alal aqalla a matsayin local government hukumar local government ta sa hannu ta ga an yaƙi wannan abun shi ma da hikima da duk abin da za su iya gwamnatin ba ta san a yi abu cikin sauƙi ta san hanyoyi ta fi kowa sanin hanyoyin da za a yi abu don haka mu dai muna roƙo yadda aka yi wancan aikin wanda suka samu lada a aikin nan suka samu kuma a zo yanzu ana nema a dawo da waɗannan mutane su koma shirka to gaskiya laifin agun Allah ba karami bane kuma Allah ba zai bar shi ba in mutum ya bar shi aka ci gaba yawa harkar siyasa kar a sako da ita cikin irin wannan abu ya kamata a ji tsoron Allah kuma Allah zai tsaye da mutum ya tambaye shi akan waɗannan abubuwa wato mas'uliya ce babba wajibi ne na addini akan kowane ne yaga cewa waɗannan abubuwan na shirka an daina su yawa dan haka shawarorin da za a bayar duk da ya kawo akan waɗannan mutanen na goya masa baya amma kuma na ƙara da waɗancan da ake nema a sake dawo da su zuwa ga ko a sake mai da su kai zuwa ga harkar shirka ya kamata a taimaka kada wannan abin ya ci gaba Allah kiyaye wannan kuma yana cewa malam dangane da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da take wando ko kuma barin sa ya wuce ƙasa da idan sawu shin hadisin yana da wata fassara ne daban banda ta zahiri ko kuma mutane ne ke shaku to wannan dai abin da yake so ya faɗa shi ne ya ga mutane har da masu nasiha cewa a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu da'awa a sunna suna take wandansu shi abin da yake so ya faɗa kenan to amma ya bi irin uslubin nan da na karanto tambayar ne dan shi kansa an masa faɗakarwa da nasiha cewa ita tambaya ba sai ka irin wannan ba cewa hadisan suna da wata ma'ana ne ko an canza musu ko kaza da kaza na ga masu kaza din ma suna yi kai tambaya akan hukuncin abu duk mutumin da yake abu ko malami ne ko ba malami ba malamin ma yafi fahimtar abu daga ka faɗi hukuncin abu shi ya sani ya taɓa wa'azima akai ko dan kana faɗar hukuncin zai tuna cewa yana cikin masu yin laifi ba sai an bi wannan uslubi din ba dan haka dai ba daidai bane ko waye yake yi mutum ya saki wandansa har ya rika taka shi wasu mutane suna faɗar zaka ji suna sukan irin wannan magana suna cewa wai ai Annabi sallallahu alaihi wasallam izari yace ba wando ba zamanin sa ai ba wando dan haka mu yanzu wando muke dan haka wando a bar shi a taka shi wannan duk maganganu ne da basu dace ba ai asalin abin da ake magana shine mutum kayan sa su ja ƙasa ga kuma koda da alfahari ko ba alfahari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wancan saboda da mutane suna irin wannan saboda alfahari ne in mutum ya bar kayan sa suna jan ƙasa yanzu ba lalle a ce maka ma alfahari kake ba amma asali ko dan tsafta kai duba sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da yake kwance bayan an soke shi din nan da ba majusan nan ya soke shi kafin ya rasu wani saurayi ya zo gaishe shi izarin sa na jan ƙasa a lokacin fa yana cikin halin rashin lafiya yayi masa wa'azi bai damu da zafin ciwon bai ce ya saurayi ka dage wannan tufar taka fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbika yawa ya fi ƙarfin tsarki ga tufarka kuma sannan shi ya fi taƙawa dangane da Ubangiji ma'ana tsoron Allah shi ne ka ɗaga tufarka ta daina jan ƙasa sannan kuma tsafta shi ne karka bar tufarka ta ja ƙasa na fata mun fahimci wannan masu sa jeans ɗin nan haka da me yanzu samari wasu sai kaga kamar abubuwan zancen addini kamar kwata-kwatan ana yi ba da su ake ba ba ruwansu waya za ka yi wani ɗage wando kamar abin nan amma kamar yadda malam mai nasiha shekaran jiya yake faɗi malam Sanusi ka duba ka ga yadda an fito da three quarter yanzu har ko kawa ake aje yaro in babansa bai soyi masa three quarter ba har fushi zai ko ba haka bane wai three quarter a sa three quarter ana yawo kuma gashi ya dage irin yadda dai da ake cewa wanda ya dage wandansa sai a ce wai kaman bafulata ne zai shi kiwo ko to yanzu kuma da yake wannan Amerikawa ne suka zo da shi abun burgewa ne saboda su sun fi kowa hankali in suka faɗi magana ta Allah ko kuma me ake nufi uku amma ga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam kar kai kaza dinnan kada kai kaza amma mutane sai ai ce mutane izgiri amma shi wannan da yake yanzu shi ake yayi to shi mutane suke so su yi amfani in ba haka ba kamar mutum bai waye ba wannan kuma tambayar su ce waye to yadda wannan tambayoyin sun cinye mana darasi a ce wai masallacin Qudus an ce akwai kafirai da musulmai a ciki to wai har yanzu haka yake to masallacin Qudus masallaci ne da a halin yanzu yana garin Qudus garin Qudus kuma zaka iya cewa rabi da rabi rabi hannun Falastinawa rabi hannun Yahudawa haka yake cikin garin kuma shi masallacin haka su suna zuwa suna yin abunsu na ibada su Yahudawa musulmi ma suna shiga suna sallar su akwai masallaci a wurin har yanzu nan Al-Masjid Al-Aqsa da limamin sa yana hudu ba duk juma'a ana sallah yawa kawai dai ka'idar shine a ko in ce matsalar tunda ya koma hannun Yahudawa wurin ya zama cewa a yanzu ba kowa ke da izinin ya shiga ba samari ba yara sai tsofi wanda mutum ya haura sama da 40 da wani abu su ake bari masu shiga wurin sai baki yan wasu kasashe in sun zo ziyara wannan dai wani hali ne da muke fatan Allah madauki ya kawo karshen sa amma haka ne abin kamar da malami ya faɗa shi wannan na karshe kuma yana cewa malamin mutum ne yake shirka babba ya san kuma ba kyau yake yi kuma yayi fiye da sau uku in yayi sai yayi shahada sai kuma ya kare to wai daga karshe ko yayi shahada ya tuba ya daina Allah ba zai karbi tubansa ba kuma ba zai gafarta ba duniya da lahira ko da ya kasance ya mutu akan imani malamin abin yake duk abin da mutum yayi ko sau dari yayi shirka yana tuba yana komowa Allah shi ke kallon zuciya in a karshen lamarin ya mutu akan imanin gaske Allah sai gafarta wa wadancan yawa dama ai wanda ake fadar wanda yake imani ya kafirce ya koma imani ya sake kafircewa to ya mutu a haka mun gane wannan yawa to wannan in mutum har ya mutu akan wannan to Allah madauki ba zai karbi tubansa ba akwai ayoyi dai wanda yake tsoratarwa suke yi ayoyin wa'idi yana da kyau da mun rika fahimtar su ayoyin wa'idi narko ne Allah ke ambaton wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza ba duka ake daukar hukuncin me ya makomar mutum a gun Allah ba mun fahimci abun shi yasa galibi malmai suke sa lamarin irin waɗannan ya danganci a wannan hali mutum ya mutu mutuwar da mutum ya yi halin da ya mutu a kai to anan ake masa hukunci in ya mutu da shirka to Allah ba zai gafarta masa ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma duna zalikan nan ai ma duna shirki suna da yawa abubuwan sabo to su kuma shine malamai suke cewa in mutum ya mutu akan su yana da tauhidi amma ya mutu kan zinabe tuba ba ya mutu yana shan giya ya mutu yana kaza da kaza irin waɗannan manyan laifukan to lamarin sa yana ga Allah tunda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika zai gafarta abin da yake gaba kasa da shirka kuma sai ya sa masa kaidi yace liman ya sha'u to wannan shine malamai suka ce amruhu ila Allah wa muta'alliqun bi mashi'atihi yawa lamarin sa ya koma zuwa ga Allah in Allah ya so ya gafarta masa in ya so kuma ya azabtar da shi sannan bayan azabtar da shi tunda ya mutu da imani ba shirka to Allah zai fidda shi daga azaba ya sa shi aljanna wannan ita ce aqida mai kyau mun gane amma in an mutu da shirka to babu zancen gafara wani kuma yace mutum ne a watan Ramadan sai ya ji an kira a salatu kuma ya daga kansa gabar ya ga haske ko ya ga kamar haske ya fito kuma sai ya sha ruwa to ya azumin sa yake mutum ya ji an yi a salatu ba zancen kuma ya sake cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya faɗa Allah madauki zahirin alqur'ani me ya gaya mana hatta ya tabbayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr ma'ana daga alfajr ya fito to shikenan sai a dakatar da cin abinci yawa wannan shine hukunci mai kyau sannan kuma yace mutum ne yake kokonto akan tsarkin sa sai daga baya ya tambaya aka ce mar ba daidai bane to ba daidai bane ko kuma bai san iyakacin sallolin da yayi a cikin wannan lamarin ba to ya zai to mutum da ya salla da najasa a jikinsa wajibinsa ya rama sallar kafin fitar lokaci salla da najasa mun gane domin me wannan salla ce da aka yi ta da rashin taharatu khabath in mutum ya salla tare da najasa a jikinsa kuwa hukuncinsa shine ya rama inda lokaci ma'ana in lokaci bai fita ba in ko lokaci ya wuce shikenan ba matsala daka kamar yadda ya faɗa a tambayar in bai san iyakokin sallama iyakacin sallolin ba sallolin sun wuce shikenan wanda ke cikin ta yanzu lokacin ta bai fita ba ita zai rama to Allah ya sa mu dace to mu je mu samu abin da zamu dan samu na tafsiri salmani isra'ilakum bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
نعم. الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة كتنبي بنو إسرائيل كم آتيناهم دايوا مك باسو آيوي من آية بينة تو آيوي بيننو دايوا مك باسو وانا أقول مغدنو مالمين أكم سل إنن دكم بني إسرائيل دكم كم حرفين استفهامي مالمي سنتدو ناشين لن استفهامي نيكو خبر ra'ayoyi daban-daban gun malamai wasu suka ce istifhamiyya ce wasu suka ce khabariyya ce asali tana zuwa kuma da wannan tana zuwa da wannan ana cewa kam a'taituka min kaza sau dayawa na baka abu kaza ma'ana abubuwa kaza da kaza na baka kuma sun yi yawa yawa sannan ana tambaya kam shakhsan fil fasli mutum nawa ne a ajin misali kaga wannan istifhamiyya ce ta farkon kuma khabariyya ce don tana bada labarin na baka abu kaza to nan sal asalinta is'al ne asalinta is'al sai aka cire fatahar da take kan hamza ta tsakiyar nan ai is'al ai akwai hamza tsakiya ko sai aka ciro fatahar aka dora ta akan sinu mun gane da aka dora ta akan sinu shine kuma sai zama an ga babu buƙatar hamzatul wasl domin hamzatul wasl da ma ana amfani da ita ne للتوصل الى النطق بالحرك الساكن كو كان كاوا همزه الوصل ne saboda dama harafin da ke gabanta mai sukuni ne to idan aka cire sukunin aka sa mata fataha ai kaga baka buƙatar hamzatul wasl shine sai aka cire hamzatul wasl ba buƙatar ta shine kuma aka cire ita hamzar da aka kwace mata fatahar ta sai aka cire ta ita ma alifun din nan aka cire shi litakhfifi dan sauƙaƙawa shine kuka ga ya zama sal maimakon is'al haka malaman larabci suka bayyana mun fahimci abun yawwa to wannan kalma fi'lu amr ne ko tambaya umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diddade malamai sun tattauna anan cewa shin wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam akewa ko kuwa dawa ake mun sani a qur'ani akwai wurare da yawa zamu ga akwai kafun ta khitabi tana zuwa ta mufradi mutum daya sai ai masa magana kamar kwanakin mun wuce ba dade ba wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya kaga wannan man yu'jibuka ai mun magana a gurin da malamai suka ce wannan kadin da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ko kuwa kullu man yu'ta an yukhatab duk wanda za iya magana da shi ma'ana duk mu'mine kowa ma zai shiga ciki malamai suka rajjaha cewa ana nufin kowa ma zai shiga ciki to nan shi ma sun tattauna akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ko ita ma irin waccan ce akwai wasu maganganun da kana jin su kasan da iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake wasu kuma zaka ga cewa ana maganar da shi da wasu ma duk za su yi ko kuma shi din an ambace shi amma wasu ake nufi kamar da Allah madauki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda kaga ya ayyuhan nabiyyu aka ce aka kira shi shi kadai to amma kuma wajen umarni sai aka bada umarni ga kowa da kowa kaga wannan sarihi ne cewa da mu ake an gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to akwai inda zai zo babu abin da ya nuna shi kadai ake nufi babu abin da ya nuna wasu ake nufi za a bar shi da umumi mun fahimci wannan to wannan malamai suka ce kowanne zai iya dauka zai dauki ma'anar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi zai iya dauka kuma kowa a ciki wannan ayat tana ciki yawa dan haka kowa zai iya duk da cewa asali ka dubi zahirin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ake fadi tunda a lokacin ga sunan suna zaune tare da shi a Madina cewa ka tambaye su su banu Isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina da yawa muka basu ayoyi ma'ana adai ayoyin da muka basu hujjoji da muka basu suna da yawa in ka lissafa ayoyin da aka baiwa banu Isra'ila in an ce ayoyi anan malamai suna cewa ana nufin al-ayat al-kauniyya wal-ayat al-matluwa ash-shar'iyya duk sun shiga ciki wannan abu ina jin kun san shi mun yi magana akan sa bara sosai yawa in an ce al-ayatul kauniyya ayoyi na halitta ayoyi ma'ana mu'jizozi da Allah madaukaki ya bawa banu Isra'ila yanzu ku duba ku ga lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ake so a halaka shi, lokacin da Fir'auna ya samu labarin cewa bokaye sun bada labari cewa wanda zai zama sakamakon ƙarshen mulkin sa wani yaro ne daga cikin banu Isra'ila, za a haife shi ba a haife shi ba, sai ya dauki wannan dabarar na kashe ƴaƴa maza ana barin mata ko, sai Allah madaukaki ya kaddara shi annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da za a haife shi da uwarsa ta haife shi, Allah madaukaki ya umarce ta da wahayin ilhama cewa ta je ta sa shi a cikin akwati ta sa shi a cikin teku na Allah ne, dama shi ya san yadda zai da shi, ta koma gida kawai ta zauna ta sa shi a cikin tekun kawai ta tafi gida. Kaga wannan shi ya nuna ita kanta ba karami mai imani bace, ta yadda da akwai Allah nan kai tsakanin da Allah an kai ne yanzu aka ce ai gashi ka je kai wani abu, ka dauki danka jariri sabon haihuwa ka sashi a kwati kawai ka je ka sashi a teku, sai ka ji ana neman fatawa, to ai ai wasu abubuwan yanzu wannan ayar to ai za a iya mata ta'wili ai ba da wannan ake nufi ba, ko ba haka muke ba yawa, to amma sai ta je ta sa, da ta sa wannan zamanin safa wasu kadan ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa banu Isra'ila. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa aka tsunto shi, masu tsuntuwar tasa sai ya zama yan cikin gidan Fir'auna ne, su kuma tunda dama ana kashe yan wasu gidajen ne banda nasu, abinda suka tsunta ba za a kashe shi ba, shikenan ba su san na banu Isra'ila ba ne, suka ɗauko shi suka zo da shi gida, sai ya zama a gidan Fir'auna annabi Musa wanda shi zai zama sababbin halaka da karewar mulkin Fir'auna a nan ya tashi. Wannan ba karamin abu bane da Allah ya nuna wa Fir'auna, ko ba haka bane, ni wannan kisoshin mun san su, yazo ya girma Allah madaukaki ya bashi annabci, aka turo shi gun Fir'auna yazo ya ga wa Fir'auna cewa a yanta banu Isra'ila, domin banu Isra'ila a lokacin nan a Misra sune bayin Fir'auna ayyam fi abin Fir'aunawa, ko kuma an ce mutanen Misra a lokacin nan sune bayin su, sune masu musu wanke-wanke a gida, sune masu musu aikin gona banu Isra'ila, tun zuwan annabi Yusuf ai kun san kisar annabi Yusuf da ya zo Misra ya zama minista ko makamancin abin da zaka ambata, har ya zama ya kira mahaifinsa annabi Yaqub ya taho da sauran danginsa suka taho, to annan suka zauna suka hayayyafa suka yi al'umma a cikin Misra, sai ya zama sun yi yawan da suna da tafiri, kuma amma duk da haka Fir'aunan wani sarkin wannan lokacin ya mai da su bayi ake amfani da su ake wahal da su. Allah madauki ya turo annabi Musa a matsayin annabi ya kira Fir'auna ya bar shirka ya koma tauhidi, kuma sannan ya saki banu Isra'ila dan su, duk da yake wannan abin da na faɗa ba shi a cikin littafin Yahudawa, su Yahudawa ba ruwansu zancen yancin banu Isra'ila a yanta su shine ba su zancen tauhidi a kira Fir'auna zuwa ga ya bar shirka ba, almuhim ba shine maganar mu ba. Aka tada rikici ya zo aka yi zancen tsafi, aka kawo ya kawo matsafansa annabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah ya bashi wata aya, to wannan wasu daga cikin ayoyin nan za su fara. Allah madauki ya bashi sanda, ko sandan da in ya sake shi sai ya zama macijiya da ta cinye duk macizan da ake abin nan kafafa da su a wannan tsafi na Fir'auna a wannan lokaci. Aka gama wannan ya bashi a hannunsa, ya bashi kuma hannunsa ya zama wata kamar wata fitila, duk wannan aya ce wanda banu Isra'ilan da mutanen Fir'auna duk ba su saba gani ba, suka zo abu da ya bayyana cewa mutanen Fir'auna waɗannan masu tsafi suka musulunta, saboda wannan tsafin nasu ya gaza a gaban abin da annabi Musa ya zo da shi ne mu'jiza, dan shi nasa ba tsafi bane, da suka ga yarin jayen su suka fadi suka yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala, suka ce amanna bi rabbil alamin, shikenan sai rigima kuma ta dawo Fir'auna ya ce ai bai yadda da wannan zancen ba, ko sai ya bi su da su din da suka yi imani da kuma banu Isra'ila gaba daya suka gudu suka kama hanya suka tafi a bakin teku da suka isa, Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ruwan da annabi Musa ya buga wannan ruwan da sandansa, ruwa ya daddatse yadda ka san dutse haka zai ruwa ya cure ya koma dutse, ya zama kawai ba komai sai hanya, suka samu suka wuce gaba ɗayan su, suna gama wucewa da masu imanin da banu Isra'ila suna gama wucewa, Allah subhanahu wa ta'ala ya bari sai da Fir'auna da mutanen suka zo tsakiya, sai aka dawo da ruwan nan aka halaka su baki ɗaya, wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba. Suka wuce wannan wuri, Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya aiko wahayi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam, ya ce to ka umarce su waɗannan ka jagorance su aje a zauna a Falastin, aje nan baitul maqdis da ake cewa qudus din nan yanzu nan aka ce to su je su shiga bayan sun fita daga misra aka ba su izinin su yaki mutanen wurin su zauna a gun falastina a lokacin ana ce musu dama da daddan mutane da daddun mutane ne laraba a gurin tintini dan haka asalin kasar ta su ce ana ce musu abin nan kabilan falastin daga nan ne aka samu wannan sunan falastin ina fata mun fahimci wannan aka ce su yake su to suna da girman jiki nan wancan lokacin sai banu isra'ila suka saba wa umarnin Allah suka ce su ba za su bi annabi Musa aje ayi yaki ba dan manyan mutane ne sun fi karfin su ba su iya yakar su ba har dai karshe duk abin da ya gaya musu ga suka ce idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu mun san duk wannan kissa kaga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buga musu dan azaba ya buga musu shekara 40 suka rasa inda za su shine ake ce mutihi a wannan tihin kishin ruwa ta dame su suka zo gun annabi Musa to kace ubangijin naka ya ba mu ruwan da zamu sha su dan haka suke magana su da Allah annabi Musa ya bugi dutse Allah madauke umarce shi bugi dutse ruwa ya rika bubbugowa mabubbuga guda 12 kowace kabila daga cikin kabilun banu isra'ila 12 tana da inda za ta tsotsi ruwa suka sha sannan suka ce su abinci suna jin yunwa Allah ya rika zubo musu garba da naman tsuntsun salwa yana zubowa suna ci gasasshe haka zai zo musu in zo ta irin mu'jiza ce wannan kaga galibi ai in abu zai zo mana sai zo maka danye haka sai ka kama sai ka yanka kai zaka sha wahala ka gasa wannan duk aka hutar da su wannan wanda ya saba wa Allah ne fa cewa aka yi tafi jihadi yaki amma duk da haka aka yi masa wannan shagwabar aka ce ga abinci ya ci wannan ya koshi can kuma sai suka ce a su ba sa ma san wannan abinci su wai sun fi san abin da ke fitowa daga ƙasa albasa da cucumber da makamantan irin wannan su suke so kawai su ci Allah madauke ce to kuje ku shiga ga wani birni ko wani birni kuje ku shiga kuma ku samu abin da kuke so duk abin da suka roƙa Allah madauki sai musu wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba suka yi ta yin wannan a cikin wannan fa yanayin har annabi Musa ya rasu Haruna ya fara rasuwa annabi Haruna ya fara rasuwa bayan sa kuma annabi Musa ya rasu mun fahimci wannan sai ya zama annabi Yusha'u shine a zamanin sa a lokacin yana shugabancin su shine ya ja su suka shiga Falastin suka yi yakin kuma suka zauna anan Allah ya ba su kariya aka ba su gun kyauta a zamanin kuma kullun yake Allah madauki a cikin alqur'ani kun ga ba mu labari wa faddalnahum ala alalamin mun fifita su akan sauran mutane a zamanin babu mafifici a gun Allah sai banu isra'ila a zamanin su ne wannan saboda me su ne waɗanda suke da rike da littafi tare da annabi Musa alaihi salatu wasalam kaga waɗannan ni'imomin shi yasa ashe sun kai girman da Allah zai ce a tambaye su waɗannan ni'imomi ne mai musu ba mun musu kaza mun musu kaza mun musu kaza mun musu kaza ina fata mun fahimta wannan adukule kenan to shi da abin da yake nufi cewa salbani isra'ila kam atainahu min ayatin bayyina sai ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu duk wanda ya musanya ni'imar Allah bayan ta zo masa fa inna Allaha shadidul iqab to nan malamin suke cewa me ake nufi da ya musanya abinda ake nufi da musanyawa ma'ana baddalu ash-shukra bil kufri mun gane in aka yi ma ni'ima me ya kamata kai godiya yawa to su a maimakon su gode sai suka kafirce kafirce ne ana nufin butulci sai suka butulce ba su gode wa Allah subhanahu wataala ba yawa duk da kafircin wancan din ma akwai duk wanda annabi zai ce kai abu kaza yaki ai kaga ba dan rahama ta Allah ba dama ai ba zancen musulunci tare da su yace fa inna Allaha shadidul iqab duk mutumin da ya canza ni'imar Allah bayan ta zo masa to hakika Allah son ka Allah mai tsananin uquba ne ma'ana uqubar Allah mai tsanani ce to malam sa'adi yake cewa ya qulu ta'ala Allah son ta Allah yana cewa sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina tadullu ala alhaqi wannan fadin yace yana nuni akan haqi wa ala sidqir rusul ma'ana tana wannan aya tana nuni zuwa ga gaskiya da kuma gaskiyar manzanni fatayaqqanuha wa arafuha kuma mutanen nan sun santa ma'ana yana nufin da yace sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinatin wannan ayatin bayyinatin din aya bayyananniya ko hujja wadda take tadullu ala alhaqi tana nuni zuwa ga gaskiya wa ala sidqir rusul kuma tana nuni zuwa ga gaskiyar manzanni waɗannan ayoyin da suka zo da annabi Musa ya zo da su ko da ke ina cikin bayanin su ne ban gama mana bayanin me ake nufi da kauniya da shari'a ba ko sai na ci gaba da labarin wancan yawa ayoyi in aka ce ayoyi waɗannan na halitta din kamar su mu'jizar sanda da mu'jizar halaka fir'auna da makamantansu da kuma hannu da haske da ke fitowa wannan ayoyi ne waɗannan iri kauniya ake ce musu ma'ana ayat khalqiyya da suke da alaka da halitta Allah ne halicce su dan ya nuna fifiko da daraja ta annabi Musa da banu Isra'ila a lokacin nan akan fir'auna da mutanansa mun gane wannan ayoyi kuma da aka ba su waɗanda suke matluwa wato al-ayatu shar'iyya shi ce at-taura at-taura aya ce ayoyi ne ko ba haka ba daga Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ashe kenan ayoyin nan ko waɗanne ne ma da waɗancan na mu'jizozi da wannan kuma ayoyi na at-taura dukkansu tadullu alal haqqi suna nuni zuwa ga gaskiya ai ko wa ala sidqi rusuli kuma suna nuni zuwa ga gaskiyar manzanni annabi Musa da yazo da shi gaskiya ne annabi Musa annabi ne na Allah manzo ne na Allah abin da yazo da shi gaskiya ne at-taura da yazo da ita gaskiya ce mun gane wannan fatayaqanu hasubanu isra'ila sun san sance haka sun yadda sun sani wa arafu hasun kuma sani falam yaqumu bi shukri hadhihi an-ni'ma amma kuma sai basu gode wa wannan ni'imar ba ma'ana basu gode wa Allah akan wannan ni'ima ba allati taqtadi al-qiyama biha wanda yiwa mutum ni'ima kuwa yana wajabta mutum ya tashi ya tsayu da yiwa Allah godiya bal kafaru biha sai suka kafirce da ita suka yi butulci wa baddalu ni'mat Allah suka musanya ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ta koma kufran maimakon shukran ta koma kufran maimakon agone aka koma butulci alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran ko yau wa ahallu qaumahum daral bawar kamar da alam dake ga mana yau a yace fa lihada istahaqqu an yunzilallahu alaihim iqabahu don haka suka cancanci Allah ya saukar musu da uqubarsa wa yuharrimahum ويحرمهم من ثوابه يحنى مسو لا دنسا وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها أنا نكون قال الله مؤلك يا كلا كافر سيوى نعمة دبطل سيوى أنك لاش مي تبديلي أنك لاش موسى نياوى يوى لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها إذ محلت أنه وذهبت دمونكوى duk mutumin da Allah ya yi masa ni'ima ni'iman nan ko ta addini ko ta duniya kuma sai ya zama bai gode wa Allah akan wannan ni'imar ba kuma bai tsayu da aikata abin da yake shine wajibin sa ban an masa ni'ima la in shakartum me la azidannakum haka Allah madauki wannan aya ita ma asali akan su aka fada cewa in kuka gode Allah madaukaki to zai kara muku wannan ni'imomi wala in kafartum inna azabi lashadid in ku kuka kafirce kuka butulce to azabata mai tsanani ce to kaga ashe kenan duk mutumin da aka yi masa ni'ima wajibin sa shine ya gode ya kuma aikata aikin kirki sai shi to idan mutum aka yi masa ni'imar bai gode din ba ko ta addini ko ta duniya to idh mahallat sai ta lalace wa zahabat sai ta tafi a neme ta a rasa wa tabaddalat sai ta musanya ta juye ta zama bil kufri wal ma'asi maimakon a samu godiya a samu aikin kirki sai a koma kuma ana saban Allah gashi mutum Allah ya masa ni'ima amma bai gode ba sai ya koma yana saban Allah haka a yanzu duk mutumin da Allah madauki hore masa wani abin duniya sai bai gode wa Allah da wannan abin duniya da aka bashi ba ko wani matsayi bai gode wa Allah yayi wa Allah da'a ba sai ga Allah madaukaki ya bar shi yana ta saban Allah ko ba haka bane to wannan shine abin da ake nufi da tabdilin ni'ima ta koma kufur yace fasara al-kufr badala an-ni'ma sai butulci ya koma zama amadadin ni'ima wa amma man shakara Allah ta'ala amma wanda ya gode ma Allah wa qama bi haqqiha kuma ya gode ya aikin da ya kamata yayi sakamakon an masa ni'ima din fa innaha tathbutu to wannan ni'ima tana tabbata wa tastamiru tana dogewa ta ci gaba wa yaziduhu Allah minha Allah madaukaki kuma sai ya kara masa ita to Allah ya kara mana ni'imomin sa Allah ya ba mu damar mu gode masa tayyib Allah madauki kuma yake cewa zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wadanda suka kafirta an kawata musu rayuwar duniya su kafirai rayuwar duniya an kawata musu ita ma'ana ba abinda suke gani da kyau irin rayuwar duniya rayuwar lahira ba ita ce a gaban su ba wayaskharuna min alladhina amanu kuma suna izgili ga wadanda suke mu'minai ko ma'ana in suka ga mu'mini ko mai tsayuwa da addini to an samu abin izgili su kuwa duniya dai duniya dai duniya dai duniya a dadi a samu dadi a more yawa sai sai wallazina taqau su ko wadanda suka ji tsoron Allah fauqahum to su ne a saman su hum din nan su ake nufi kafirai yawa su kafirai wadanda suka yi imani suna saman su ma'ana mu'minai suna saman kafirai yawmal qiyamati ran tashin alqiyama wannan shi kansa nassin da Allah madauke fadi anan mafhumin sa akwai darussa da yawa a ciki da yace wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama kaga zaka hango cewa ashe wannan akwai tasliya ga mu'minai me tasliya rarrashi Allah yana rarrashin mu cewa ku kwantar da hankalinku yawmal qiyama mu'minai sune fawqal ladina kafaru mun gane wannan yana nuna mana ashe damuwa da duniyar nan ba wani abu bane shirme ne bata lokaci ne duk duniyar mutum duk kokarin sa duk dukiyar sa duk mulkin sa duk abin da Allah madauki ya bashi na matsayi da mutunci a cikin jama'a in bashi da addini bashi da komai na daraja a gun Allah subhanahu wataala haka ne ko ba haka ba in yaje gun Allah subhanahu wataala Allah ba zai ce a kawo dukiyar sa a lissafa a duba matsayin da ya samu yawan certificate din da ya samu na halattar kaza da halattar kaza ba wanda zai kalli wannan certificate dinka aikin da ka aikata imani bautar Allah bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da za a tambaye mutum kaga ko ashe in haka abun yake kuma hakan yake to ashe kenan lalle masu imani sune sama da kafirai mun fahimci abun ko da wani abu ya faru yanzu a duniya an fi karfin ka an hana kama addinin ane ma izgili ai hakuri lokaci zai zo wannan abu duk zai wuce babu abin da zai tabbata na irin wannan abu kuma wannan irin abubuwan har yanzu tarihi ya maimaita kansa ba sau ɗaya ba a wurare da yawa an yi irin wannan abun lokaci da yawa an azabtar da masu addini an karkashe su an hana su motsi an yi komai amma daga baya abun kuma sai Allah ya kawo canji sai abun ya canza sai a daina yawa kawai dai kullum masu addinin su din su tsaya akan addini na gaskiya yawa su tsaya akan addini na gaskiya su yi hakuri kuma su bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala su kwantar da hankalinsu Allah zai musu magani duk abin da ya dame su Allah madauki mu ma ya taimake mu ya yi mana maganin abin da ya dame mu sai shi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da lissafi ba kaga wannan ne arziki na Allah ne dan haka duk wani abu ko ka rasa shi a duniya kai hakuri Allah mai arzutawa ya san da kai ba hana kai ba zai baka wata rana in kuma bai baka ba to dama ladanka na ibada na imani na menene yana nan shine kuma babban abin nema dama ba wannan abin duniya ba yukhbiru ta'ala malan sa'di sai Allah madauki na bamu labari annal ladzina kafaru billahi lalle wadanda suka kafirce wa Allah wa bi ayatihi wa rusulihi kuma suka kafirce wa ayoyin Allah da manzannin sa wa lam yanqadu li shar'ihi suka ki jawuwa zuwa ga shari'ar Allah annahum cewa su zuyyinat lahumul hayatud dunya an kawata musu rayuwar duniya ne ba abin da ya dame su sai duniya shi yasa wasu har kokonto suke yi anya ma za a koma ga Allah anan an taba ban labarin wani mutum a wata jiha ba nan jigawa bane shikenan ko ane masa nasiha mai kudi ne ane masa nasiha ya ji tsoron Allah yana da kasuwanci mai karfi akwai fa za a koma ga Allah akwai kaza wanda suke magana da shi yake ga mu wai sai ki cewa wai lahirin nan waye yaje gano ne wannan fa har sallah yana yi mai sallah wai lahirin nan waye yaje gano ne kun dame mu duk da kaza da kaza Allah ya kyauta wannan dai ba su da yawa kuma alhamdulillah ba wanda bai kai ayi misali da shi a matsayin cewa duk mutane ko manya haka suke ba a'a yan kadan ne ma masu wannan yawa Allah kuma ya sa shi din ya gane Allah subhanahu wataala ya taimaka sai ki cewa annahum zuyyinat lahumul hayatud dunya fa zuyyinat fi ayunihim wa qulubihim aka kawata su ai aka kawata ta ita duniya a idan su ba abin da ke da muhimmanci sai duniya ina za ku duniya me kuke nema duniya me za ku ci duniya taron me kuke duniya ko ba haka bane wa qulubihim zukatan su ma ba abin da suke girmama ban da duniya me yasa daga cikin addu'ar da ya kamata mutum ya rika yi a rayuwar nan tasa ta duniya shine Allah ya sa duniya a tafinsa ba a zuciyarsa ba ka fahimci in duniya tana tafin hannunka haka kake kallanta a rene na farko dama ka dauke ta yar karama tunda har za ta hau tafinka ko ba haka bane a hikimar falsafar wannan magana kaga wani abu ne kana ganin sa haka a rene ko ina ya kai kafi shi malam yau ma
duk ko menene duk girman sa ka yafi kai kafi shi daraja kafi shi girma wannan da yake ne ko sannan kuma yana nuna maka har yanzu cewa duniyan nan kar ta shiga zuciyarka in ta shiga zuciyarka to za ta maimaye maka tunani in ta maimaye maka tunani kuwa zai zama cewa kullun ba abin da kake tunani kaga yayi maka kyau in ba duniya ba yawa tare da cewa yana da kyau mu ƙara ganewa duniya tunda muna da rai ba kuma za mu zo mu ce a shikenan ba ruwan mu da harkar rayuwarta ba ba haka ake nufi a wannan ayar ba yawa ko mutum ya zo ya ce a to tunda ma abin haka ne shi ba ruwan sa ma shi ba zai aiki ba ba zai kasuwanci ba ba zai nemi ko ma ko sai ya zauna kawai duk yadda Allah ya tsara masa ya tsara ai mu ba ruwan mu da duniya sai lahira a'a ba za ka zauna kuma ka zama wahala akan mutane ba yawa shi ma wannan wata doka ce dole ka je kai aiki an haramta maka bara ka je kai karatu ka je makaranta kai karatun da zai maka amfani sawa'un na boko ne na addini duk abin da wannan dama boko harkar sana'a ce ka je ka karanta dan ka samu sana'ar da zaka yi a rayuwar duniya in aikin office ne in self employment ne ka je ka bude wurin ka kai aikin ka wannan wajibi ka nemi abin da zaka yi in mun fahimci wannan yawa amma ba ka zo ka ce a shikenan mu ai zuhudu zamu ba ruwan mu da duniya sai ka zauna da kazanta kana yawo a titi ana baka abun bara wannan musulunci shi ma bai yadda da wannan abun ba ma'anar duniyar cewa an kawata ta ga kafirai damuwa da ita himmatuwa da ita yadda har zaka iya zuwa ka rasa ma wani ransa saboda wannan duniyar kaga zaka wani zai je ya sata wani zai kashe wani wani zai menene wani zai kidnapping duk saboda me saboda ya samu duniya to kai karka kai ga wannan ka tsaya ga neman halal ka dogara ga Allah Allah zai bude maka zai baka hanyar da zaka rayu amma duniyar ta zama iya matsayin ta kenan a zuciyarka wasila ce kawai ka rayu a cikin ta domin ka samu abun amfanin ta ka ci ka koshi ka bauta wa Allah ci abinci a ci a koshi wasila ce ta bauta wa Allah idan dan a ci ai saban Allah ne Allah baya so kuma haka bane dan haka a ce asalin abin da ya samu ka zo duniya dan mu bauta masa ne wannan bai hana mu neman abin duniyar ba mu nema cikin halal amma kuma kada duniyar tafi karfin zuciyar mu wannan shine abin da ake faɗi su ko waɗanda suka kafirta ita ake kawatawa a zuciyar su ba komai da suke tunani za ka cewa kamar da Allah madauki ba mu labari akan su ya alamuna zahiran min alhayati dunya ko wa hum anil akhiratihim ghafilun za ka cewa sun san zahirin rayuwar duniya in dai rayuwar duniya ne za ka waɗanda suke ba musulmi ba tun farkon tarihi haka abin yake ba a yi lokacin da za ka ce masu imani su suka yi rinjaye akan samun duniya ba mun fahimci wannan sai dan wata fatara kadan su ita kuma ka duba ka gani ka kwatanta za ka ga cewa wanda suka samu wannan abun to masu aiki da addini ne na gaskiya kun fahimci wannan misali ka dauko zamanin farko can zamanin su annabi nuhu su waye manyan gari mu'mine ne ko kafirai kafirai ne a zamanin annabi nuhu yake fada yawa waɗanda ba su yi imani ba har Allah ya halaka su kaga waɗanda suke tare da annabi nuhu yan kaɗan ne kuma sannan ba su ne manyan gari ba ba su ne mala'u ba an ce mala'u dama waɗanda ake magana da su kafin a zartar da wani abu a gari yawa mala'u dama mafiya zaka ji qalal mala'u alladhina kafaru qalal mala'u min qaumihi ko yawa su ne waɗannan to waɗannan a zamanin annabi nuhu ba musulmi bane haka zamanin annabi ibrahim har korarsa akai ya bar garin su ya koma harran daga nan ya koma falastine haka duk annabawa dai ba sai mun ci lokaci mai yawa ba za ka ga cewa a zamanin su kafiran su suke da abin nan da tafi da duniya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a ba mu misali shi ma a farkon lamari haka abin yake cewa kafiran nan su ne da komai har suka kore shi daga garin su ya koma madina haka ne ko ba haka ba daga baya ya kafa daula a madina sai ya zama cewa ariyar kasashen larabawa gaba daya karkashin sa take sai abin da yace kuma bayan ya rasu waɗanda suka rike addinin nasa da karantarwar sa sau da kafa suka fahimci abin kuma suke aiki da qur'ani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi a shekara 25 su suka maimaye kusa da rabin duniya daular rumawa da take byzantine suka rusa ta zo mu karkashin musulunci daular farisa da take iran da afghanistan a wancan lokaci ita ma aka rusa ta dawo karkashin musulunci haka ne ko ba haka ba yawa saboda me tsayawa su da wannan addini daga baya abubuwa suka shigo a zamanin daular umawiya karshen ta zamanin Khalid al-Umawi shine na karshe wanda a zamanin sa ya bada umarni lokacin Yahya al-Barmaki suka shigo da littafan falsafa littafan na philosophy kullun na baku labarin nan asalin abin da dan haka muke ba mu san komai ba sai qur'ani nan sai hadisi haka su abubakar haka su umar suka rayu haka su uthman da aliyu da muawiya da duk wanda suka zo khalifofi bayan muawiya duk abin da suka yi amfani da shi kenan daga karshe bayan a cikin daular umawiya karshenta kafin ta ruguje aka je aka ji labarin ai rumawa suna da wasu littattafai ruma suna da wasu littafai da za a fa'idanta da su akwai abubuwan amfani sai wannan khalifan zamanin sai tura a je gurin ruma wannan a roko a bamu wannan littafin mu musulmi muna son su a lokacin rumawa da suke kan addinin kirista sun samu wani daki sun tona sun rufe waɗannan littafan sun ce waɗannan littafan in muka karanta su za su kauda mu daga kan addinin mu mun fahimci wannan dan haka da musulmi suka zo aka ce ai ga musulmi ga abin da ya kawo su khalifansu ya turo su akwai wani wasu daga cikin zindiƙai dama ba ruwa addinin musulunci bai dame su ba su suka shiga gaba-gaba a ɗebo waɗancan littafin da aka je aka ɗebo sai su ka ruma suka ce a shikenan ku ba su sakamakon aibunsu ne su za su ga me ya sakamakon ruma fa suna kiristancinsu sai aka ce kwashin littafin sai aka ba mu me ya cikin littafin nan maganganu ne na su Plato Aristotle da menene akan sciences da kuma abin da ya shafi metaphysics ai kun san wannan da na sha faɗa ko yawancin metaphysics ana nufin abin da ba shi da alaka da natural science da ba dama a yi bincike ta hanyar laboratory a gano gaskiyarsa ko ƙaryarsa mun gane shi ne abin da ya shafi gaibi akwai Allah akwai mala'iku aljanna wuta wannan shi ne metaphysics mun gane to su waɗannan mutane su Aristo da waye sun yi maganganu a kan wancan sun yi maganganu a kan wannan da aka shigo sai aka samu su kiristoci abin nan nestoriyun sunansu kenan suka zauna suka fassara waɗannan littattafai daga yaren greek dama ne mutanen greek ne kaga ashe asalin ilimin daga turai din da yake nan greece yawa sai suka fassara su zuwa larabci da suka fassara zuwa larabci shikenan aka shiga karantawa aka fa'idanta aka samu malamai daga cikin musulmi ko waɗanda suka karanta wannan abun ko da ba sunansu malamai addini ba suka karanta wannan abun sosai kuma aka ilmantar da su yadda ya kamata su Ibn Sina ɗin su Farabi su Al-Kindi duk waɗannan manyan malamai ne na falsafa ba malaman addini ba ne dama sai suka karanta wannan abun suka ƙware a sciences ɗin nan su Ibn Sina harkar medicine da me duk su suka fito da shi da suka karanta waɗannan abubuwa a lokacin da turawa a yamma suke gudun waɗannan littafan don kansu gurɓata musu addini sai musulmi suka rungumi littafan tare da cewa daga turai ɗin suke ina so mu fahimci wannan abu da wasu mutane suna kawo waɗannan haikawayen sai kai suna cewa ai da ma addinin sansu da a hannun musulmi yake nasu ne da ma muka karanta lokacin da su suka ji tsoron kada addinin su ya lalace suka yi watsi da wannan littafin sai mu muka karba sai muka karanta da suka karanta mutanen mu aka dauki sciences din sun mathematics din duk aka samu kuma wannan yayi amfani kamar da kullum muke faɗa suka rike har ya zama lokacin da aka sami industrial revolution ɗin na Faransa da na Ingila da aka zo aka yi wa coci tawaye tunda coci ne ya hana amfani da waɗancan abubuwa da aka yi wannan tawayen sai suka ce to a karɓo waɗannan to shine suka samo shi daga gun musulmi mun fahimci abu sai suka samo daga gun musulmin da suka rike domin kuma musulmin lokacin a wancan lokaci sun yaɗa ilimin yayi ƙarfi duk abin da ake nema na sciences da mai lokacin duk agun musulmi yake saboda me sun tsaya sun karanta wannan inda aka samu matsala su waɗannan da suka karanta wannan littafin tunda musulmi ne sun yi karo a cikin wannan bayanin sciences din sun yi karo da matsalolin da waɗancan mutanen suka faɗa dangane da Allah dangane da wuta dangane da aljanna dangane da mala'iku su kuma tunda basu tashi a tarbiyya ta annabawa ba basu san maganar annabawa ba dan haka sun faɗi abunsu ne a kintace yadda suke kintacensu a mathematics algebra da wane ne da makamantan waɗannan haka suka yi ta wannan kintacen akan abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan sai ya zama cewa sun zo mu mutanenmu da suka karanta wannan sai suka ce ai wannan ilimin ko yana da amfani tunda ku ga yadda yake da irin wannan accuracy a bangaren natural sciences gashi duk mun gwada sun ce an yi kaza za a yi kaza za a samu kaza to ashe wannan din ma da suka faɗa dangane da Allah shi ma haka yake to anan matsala ta zo mana mun gane shi ne sai aka sami waɗannan aka shiga zaurance aka fito da mantiki da theology menene aka yi ta karance-karancen ilimin Allah amma based on hankali ba akan me Allah ya ce ba shikenan aka shigo duk rikicin nan da muke ciki na kungiyoyi wannan yace kaza wannan yace kaza kaga shikenan mu koma to mu kyalle wannan wancan ilimin na duniya din da aka samu sai waɗannan tura suka sake karance shi kuma sai suka sake kwace shi daga hannunmu saboda mai babban saboda a lokacin da aka yi ta waɗancan abubuwa da muka karanta wannan metaphysics din kuma sai muka yi sakaci da rawar addini sai ya zama karantarwar addini ta yi bayan an yi watsi da ita da shugabanni da malamai da wadi aka koma banda kadan daga cikin malaman sunna da suka makalkale wa Qur'ani da sunna waɗannan abubuwan mafi yawan mutane suka koma kan wancan abubuwa din kaga kenan ashe tunda karantarwar addini ta yi ƙasa Allah ba zai daga mu har ya zama mu muka mallaki duniya ba mun fahimci abin sai ya zama ilimin wannan dai sai koma hannun waɗanda ya fito daga hannunsu kuma har zuwa yau haka yake mun fahimci abin sun tsaya sun rike kayansu sun suke kere-kere su suke kaza tare da cewa buɗaɗa ilimin daga gun musulmi aka samu buɗaɗa shi wannan nan inda gaskiya take kenan ya dashi da masa bincike mai zurfi duk a gun musulmi ya balaga kafin kuma aka sake kwace shi shikenan muka koma yanzu mu ne masu bara ko ba haka abin yake ba to Allah dama ya tsara kar nan abinda aya take faɗa shine kar mu damu mu kwantar da hankalinmu dama can in dai lamarin duniya ne to Allah subhanahu wataala yana bada duniya ga wanda ya so da wanda baya so ya zabi kuma ya bai waɗannan kuma lokacin da yake shine mu a gun mu zamu iya cewa golden lokaci lokacin da yafi kowanne lokaci kyau shine zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbansa musamman zamanin Abu Bakar Umar Uthman da Ali ka duba kuma ka gani a lokacin nan tunda suna rike da addini me yasa suka samu sun samu addinin yana kan daidai kuma sannan duniyar ma su ne suke tafi da ita don haka ashe kenan babban abin da zai fidda mu daga wata damuwa da tashin hankali shine me mu dawo kan addinin ne mu rike addinin da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mu sa su a aiki mu rike amfani da su tare da cewa wancan ilimin da ba zai cuce mu ba na sciences din nan da me shi ma mu yi shi me engineer din kar a bar mu a baya kar a bar mu a lalace mun fahimci wannan a matsayin halacci ya halatta ko ya zama wajibi lalle mu tashi mu karatu waɗancan abubuwa na boko tare da cewa kuma duk abin da zai bata mana addini a ciki mu san shi mu aje shi gefe mu dauki addinin mu kar mu canza shi mun fahimci wannan Allah madauki ya kara mana fahimta ya sa mu gane to mun cinye lokacin duka amma da ya kamata mu gama da wannan ayat ko tunda gobe ina jin da ai ba irin jawaban nan da bata lokacin nan ko to ina dauka za ku bar mu yi abun mu kai to shikenan tunda an gaggayyato to mu karasa sayyi fazuyinat fi ayunihim wa qulubihim faradu biha sai suka yadda da ita duniyar watma'annu biha kuma suka nutsu da ita cewa ba komai banda duniya mai dadi yawa har fasarat ahwa'uhum wa iradatuhum sai zama abinda zuciyarsu take so da manufofinsu wa a'maluhum da ayyukansu kulluha laha dukkaninsu sun koma kawai ga duniya suke na duniya ne tunanin mutum duniya me kake yi duniya sai ga mutum ya manta da addininsa dan nake bada wannan misali zaka samu babban mutum yanzu zai tashi sallallahu alaihi wa sallam bai iya fada ba sai ya ce sallallahu alaihi wa sallam kuma babba ne wani an yi shekara 60 70 an yi boko duk an kwakwale duniya duk an san komai na duniya ba inda ba za a je ai magana ba amma kuma ba za a iya sallah mai kyau ba za a iya magana wannan abu kwakwai takeici ya kamata wannan yanayin ya zama ba haka yake ba yawa duk girman mutum ya zauna ya karanci addinin musulunci ya faɗi maganar da za a ji eh ka duba yanzu ko labarai kake ji ana faɗa sunaye inda suna da alaka da sunan larabci zaka ji duk ba iya faɗar su ba saboda me larabcin ya zama bako a gumu ba a hana yin boko ba a yi boko amma kuma kada ya zama cewa addini kuma shikenan in kana boko wai sunanka kawai kai ba ruwanka dan gayu shikenan baka san sallah ba baka san tauhidi ba wannan shirme ne zaka zo daga baya ya zama cewa kana neman ka sani da zaka bautawa Allah ko baka sani ba shi yasa zaka ga mafi yawan su ko shugabanci suke na ofisoshi ko manya ko daraktoci ko manya a siyasa ko saurata sai ga cewa ba su san komai ba sai zancen malaman tsubu daga an ce malam shi dai ai masa addu'a kada kujerarsa ta kwace amma zancen tauhidi ya dauka wa kawai nan ustazai ne harkar kama addini a yi sallah a je masallaci kowane lokaci iya ustazai ne za su yi wannan abu wannan abun kuma ba haka bane na musulmi ne duk wanda yace la ilaha illallah duk girman sa to lalle ya koyi yadda zai bauta wa Allah Allah ba zai tambaye shi waɗannan abubuwan matsayi na duniya da kasuwanci da shugabanci da abin nan ba sai idan yayi daidai a cikin su ko bai daidai ba shine za a tambaye shi yayi zalunci sai an tambaye shi wannan kaga wannan ko shi wannan ya isa ya tsorata mutum yawa a dawo abinda Allah zai tambaye ka shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko baka bi shi ba sannan sai ke cewa wa akabbu ala tahsilha suka kife ba su da komai sai zantanta ba sa dagawa ba su ga wani abu wanda ba duniya ba shine akabbu kamar mutum ya kifa kansa kawai ya dukufa baya komai sai wannan yawa to haka suka dukufa akan duniya da samunta wa azzamuha suka girmama ta wa azzamu man sharakahum fi sani'ihim duk wanda yake tare da su yake tarayya da su wajen abin da suke yi to shine babba duk wanda bai san abin da suke ba ba shi da daraja in magana ce yaren da suke yi in baka iya ba a mai da kai dan kauye ko baka iya turanci ba a ce baka iya komai ba komai iya larabcinka yawa haka nan zaka ga cewa duk wanda yake ya damu da wannan abin da suke yi shine kawai zai zama mutumin kirki yace wahtaraqul mu'minin wahtaqaru almu'minin suka kuma wulakanta mu'minai wastahza'u bihim suna kuma istihza'i suna izgili da su ga sunan kaza da kaza ai ta jefa sunaye iri-iri wannan dai duk mun san su ba sai an bada misalai ba yace wa qalu ka jika ji suna cewa a haula imanallahu alaihi min bainina wai waɗannan sune waɗanda Allah ya yi musu baiwa akan mu ya fifita su akan mu wai suna da qur'ani suna bin wahayi ya zo daga sama zaka ga ana irin wannan abu wannan kuma yana daukan ashkal ne kowane zamani da irin lafazin da ake amfani da shi mu a zamanin mu zaka ga mu abin ta kai sin a zamanin mu shine wannan abun maimakon a same shi a gun kafiran su kadai su rika gaya wa musulmi maganganu marasa kyau suna izgili sai kai abin takeici sai ka samu hadda musulmi su ma suna izgili ga addini saboda me saboda jahilcin ba su san addinin ba sai ga mutum ya ko saboda yana da gemu ko wandansa saman idan sahu da sauransu sai ya ustaz ko ba haka ake ba a cikin musulmi fa wasu sai ya ustaz ma'ana kai ne mai harkar addini su kuma gayu kenan a zauna ayi abin da ake so ayi wancan ayi wancan yayi saban Allah gaban mutane shi kuma ustaz dama daga ya dan wani abu sai a haba ustaz ai ku wannan ba ku a ciki kaga kamar in an je kiyama za a wawware a ce waɗannan banda ku waɗannan ku za a hisabi waɗannan kowa za a yi masa hisabi ko ba haka bane ya kamata a kula da Allah in muka biya wa'azin ba za mu karanta abubuwan ba yawa shine sai yake cewa wa hadha min da'fi uqulihim wannan yana daga cikin raunin hankulansu wa nazarihim da bincikensu alqasir wanda yake takaitacce yawa da ganin su nazar ana nufin vision ra'ayin su wanda yake takaitacce yace fa innad dunya da rubutila'in domin ko ita duniya wallahi gidan bala'i ne bala'i agun bahaushe yace bala'i me yake nufi masiba da tashi hankali ko yawa to amma ibtila'i nan ce ibtila'i daga nan ne ana nufin jarrabawa gida ne da muka zo cikin sa dan a jarraba mu yawa kaga ashe kenan ba gidan dadi bane dan kaga wani yana jin dadi kyale shi wallahi karka bari jin dadin wani ya sa ka je kai sata karka sa jin dadin wani ya sa ka yi yaudara karka sa jin dadin wani dan ka zama irin sa har ya sa ka fita daga tsarin da Allah madaukaki ya dora ka akai ka tsaya kai hakuri Allah subhanahu wataala zai baka matsayin da zai baka in ya rubuta zai baka kowa ne yayi fiye da kai ko bai fiye da kai ba ko ba haka bane yawa to shine sai yake cewa fa inna dunya da rubtila'in wa imtihan gidan jarabawa ne wa sayahsulu shaqa'u fiha li ahli al-imani wal kufran mutum zai sami wato a cikin duniya masu imani da masu kafirci duk za su samu shaqa'i kowanne Allah zai jarabe shi da wannan da wannan shaqa'in ana nufin rashin sa'a akan abin da kake so yawa zaka ga wutar mumini ya nemo wani abu bai samu ba zaka ga Allah jarabe shi da rashin lafiya Allah jarabe shi da wato wata nakasa ma a jiki duk mumini ne yayi hakuri zaka ga kuma Allah ya jarabi kafirin shi ma da irin wannan kamar yadda kuma zai baiwa zai bada duniyar ga muminin zai bada ita ga kafiri kamar dai da muke gani yace balil mu'minu fid dunya wa inna lahu makruh kai sai dai shi mumini a duniyar nan koda wani abu mummuna ya same shi fa innahu yasiru yasbiru shi zai hakuri wa yahtasib yasa ran Allah zai bashi lada fa yukhaffifu Allahu anhu sai Allah ya sauƙaƙe masa wannan wata din. Yawa yanzu irin jarabawar da muke samu na tsabar talauci da kaga mutum gurgu ga kuturu ga makaho ga me in ya samu kafirai da Allah ku guda ku ga ya suke yi a gidan waɗanda ba musulmi ba a nan ƙasar misali kaje in ka samu a ce gidansu da kuturu fita suke da shi can ajeji gindin bishiya ake aje shi kaje kudu ka gani ba sa zama da shi a gida ɗaya sai aje a aje shi kuma ya zama abun bala'i kenan shi kansa gaba ɗaya ji ya tsani kowa ganin nan ne sai ya ci cewa Allah baya san sa in ma ya san Allah ciki nan sai ya ce bari ya kashe kansa amma mumini fa in ya samu irin wannan sai ya haƙuri sai ya kwantar da hankalinsa wannan nasa kuma wajibi ne akan musulmi dama kamar da ita ce karantarwar mu a riƙa kula da irin waɗannan mutanen mu kar mu irin wancan abun duk inda aka ce an samu mutum ya samu tawaya a jikinsa to a riƙa kula da shi ko a gwamnatance ko ƴan uwansa ko a unguwance a haɗa abin da za a riƙa taimaka musu kuma ana ilmantar da su addini yau kwana biyu wani mai irin wannan hali ya same ni a gida yake cewa shi yana mamakin yadda ƴan uwansu na jini ba sa damuwa da su suna roƙon Allah a ɗan riƙa kira a riƙa taimakawa ana kulawa da su kuma babban abu ma shi da yake so a damu wajen ilmantar da su addini ku duba ku ga da imani ya shiga mutum yace shi yana jin karatuttuka amma yana so dan Allah a ilmantar da mutane su riƙa kula da su alal aƙalla wajen a riƙa jan su a jiki ana nuna musu ya za su yi addini tunanin yanzu mutum a ce hannunsa ɗaya ya zai tsarki kuma hannun dama ne da shi yana buƙatar a koya masa in ka shiga ga yadda za ka yi to amma sai ka ga irin waɗannan muna da su a gida kowa wai ba ruwansa da su in kuna da kurma ba zancen ku je ku kira shi ku nuna masa to gashi fa ga yadda ake sallah ga Allah gashi duk ba ruwanmu sai mu kyale su in yana da aboki kurma ya zo hira shi ne zai gaya masa abin da zai gaya masa in lalatacce ne su lalace tare mu kuma muna zaune kawai muna kallon su ba ruwanmu da su kun gwamnan ba daidai ba ne ko dole mai abubuwan suna da yawa ya kamata a kula da su sai sifa yukhaffifu Allahu anhu Allah sai ya sauƙaƙe masa bi imanihi saboda imaninsa wa sabrihi da haƙurin da yayi ma la yakunu li ghairihi irin abinda wani wanda ba shi ba zai samu haka ba wato kafirai kenan yace wa innamash sha'nu kullu sha'n kawai lamarin da inda gizo yake saka wa tafdilul haqiqi kuma abinda yake shine fifiko mafi girma na haqiqa fi daril baqiya ana samun sa ne aina الدار الباقيه gidan da baya gushewa shine gidan lahira fali hadha qala ta'ala dan haka Allah madauki yake cewa wal ladzina taqaw fawqahum yawm al qiyamah wadanda suka ji tsoron Allah suke bin dokokin sa to suna sama da kafirai ranar tashin al qiyamah fayakunul muttaquna fi a'la al darajati ashe kenan masu tsoron Allah sune madaukaka suna cikin darajoji mafi girma mafi daukaka mutamatti'ina bi anwa'in na'imi was surur suna jin dadi suna morewa da nau'o'i daban-daban na ni'ima da kuma wato farin ciki za ka cewa wanda zai ji daɗi a lahira shine mai jin daɗi shi daɗin ma fa wani lokaci wani malami yana tambaya ko hakuri ne muna yawan fita ko shi daɗi mai daɗi wa ya san daɗi mai daɗi ya kamata ka tambayi kanka mai daɗi za ka ci abu ka ce wannan abun da daɗi sai ka ci wani abu sai ka ce wannan ba daɗi menene shi gamsarwa akwai abin da rai yake so yanzu misali a mutum zai sha magani da ɗaci ba daɗi amma dole zai sha ko ba haka ba ne yau asalin shi daɗin me yayi daɗi abin da muke so in faɗa shi ne shi abin da muke ce wa daɗi ɗin nan fa Allah ne ya halicce shi ya sa mana ya kimsa mana mu ji abu kaza muna sha'awarsa muna son sa saboda in mun ci ko in mun sha ko in mun yi amfani da shi muna jin wata gamsuwa ko ba haka bane to wannan wata daraja ce da wani abu ne kadan da Allah madaukaki ba mu a nan duniya in ka je lahira darajar yadda za ka rika jin daɗin wani abu ne daban ba mu san shi ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ne cewa fiha ma la aynun ra'at ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba sannan kuma mala ainu ra'at ko wala uzun sami'at babu abin da kuma babu wani kunne da ya taba jin labarin ga dadin aljanna kawai sai dai mu ji ana ga mana alqur'ani wala khatara ala qalbi bashar bai taba karsuwa ba kuma a kwakwalwar wani mutum ya darsu haka a zuciyarsa ya ce ai dadin aljanna kamar kaza yake duk abin da ake gaya mana ana gaya mana kwatancen abin da muka san yana da dadi ne a duniya dan mu sa ran za mu samu amma a can dadin yadda dadi anan muke jin dadin sa to dadin lahira kalmar kawai dadin ta yi masa kadan na mutum fahimci abin yau kamar da Abdullahi ibn Abbas yake cewa duk abin da muke da shi a duniya na dan itace wanda kuma akwai shi a lahira a aljanna to kawai ittifaki a sunan ne amma me hakikanin daban-daban kaga mun dauka yar kaidar mu ta je ko al-ittifaqu fil asma'i la yastalzimu al-ittifaqa fil haqa'iqi yawa haka nan abin da ke cikin aljanna yake to an ce da leman zaki a aljanna to ba irin wannan bane da muke sha da ayaba a aljanna ba irin wannan bace da muke sha ta duniya zamu an gaya mana ne irin waɗannan sunan surumman da sauransu dan mun ci muna jin dadi sai mu ce a tunda ko zamu samu wannan ashe akwai alheri to na aljanna da kalmar dadin da kuma shi ainihin me zaka ji in ka ci duk yafi wannan na duniya Allah madauki yasa mu fifita ganin aljanna da dadin ta yace wal bahja wal hubur da kuma dai farin ciki wal hubur duk ma'anar su daya والكفار تحتهم في اسفل الدركات a lokacin da ƴan aljanna suke can sama suke jin wannan dadi kuma aljannan nan fa akwai damar akai ziyara ga abokanka da ka sani na duniya akwai damar ka je ka ce a matso da ƴan uwanka inda suna aljanna a zo a taru gida kusa da juna da baba da ƴan uwa da uba duk a zo a hadu gu daya ana ganin juna a tuno labaran duniya kuma duk Allah ya baku ku iya tunowa ku ji dadin ku ga cewa gafa yadda Allah madaukaki ya kai ku to a lokacin nan kuma za a baku dama har yanzu ku hango kafirai can kasa yadda ake musu azaba shine ma'ana kaga a haƙiƙanin shine zai zama me wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama su suna can a darakat ni an ce darakat mataki mataki na yin kasa darajat kuma mataki mataki na yin sama ba a larabci haka ake cewa dama in kana bin steps din da yake tafiya kasa to darakat sunan sa ba darajat ba amma darajat steps din da yake hawa sama shine darajat yawa to Allah ya ba mu darajat ya raba mu da darakat yawa shine sai yake cewa mu'azzabina bi anwa'il adhabi wal ihanati ana azabtar da su da nau'i daban-daban na wato azaba da kuma ihana wulakantarwa والشقائي دتابي والسرمدي واندهر أبدا با ينكيوا الذي لا منتهى له باب ينكيوا ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين أشيكو ونن آية أتكنت أقويمي للاشي قمومني سيوا كركو دامو دانكو رسى دونيا أنا أزبتدكو أنا زاجونكو أنا تمتنشن الدينكو أنا تكشوكو جينكو هذا ما أرها أقويو شي تو اندوكو كاليك الدين ألا مأوكي الدونيا نشان زي إيا مسان يامكو in kuma ba ai wannan ba kuka mutu akan wannan hali insha Allah ku ne sama waɗannan masu yin wannan abun sai dai ku musu dariya a ranar lahira Allah ya ba mu damar samun wannan dama din sai shi alladina mutahafa fi hadhihi al-ayati taslatu lil-mu'minin wa na'yun 'ala al-kafirin kuma wato kamar bada bushara ne na mutuwar kafirai in an ce na'yi shine bada labarin mutuwa yau ma'ana karshen kafirai ne ake bada wato na'ayin sa walamma kanatil arzaqud dunyawiyyatu wal ukhrawiyyatu la tuhsalu illa bi taqdirillahi wa lan tunala illa bi mashi'atillah qala ta'ala yayin da ya zama cewa shi arzikin duniya da na lahira ba a samun sa sai da kaddara daga Allah in Allah bai kaddara ma ba ka in Allah bai kaddara maka ba za ka samu ba kuma ba a samu sai da mashi'ar Allah da yardarsa da nufin sa to sai Allah madauke shi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shike arzuta wanda yaso kaga sai sai wanda yaso bai sai yarzuqul mu'minina ba tunda zancen duniya ake yi ko yawa a duniya yarzuqul mu'minina wal kuffar yana ba kafiri matsayi babba ya bashi duniya ya fanta mai abin da ya ga dama yana ba mu'mini shi ma yayi abin da ya ga dama da wannan duk da cewa shi da dokoki a kansa amma a lahira wa yake samu mu'mini ne ke samu kaga ashe kenan kar mu bari mu yi hasarar matsayin mu na lahira kawai saboda wannan duniyar da za ta kare kun fahimci abu yawa shi sai akwai wani zance da muke yi na idan mutum ya zalunci wani ba je da muke zance anan ko maganar idan mutum ya mutu da zalunci me ake masa ai a hisabi ana dauko in kai ka zalunci dan adam Allah ba ya yafewa sai dai a dauki ayyukanka na lada sai a bashi ko in kuma ayyukan ladan nan suka kare sai a debo alhakinsa sai a jibga ma to ka dauka shi yasa wani malami abin da yake faɗa cewa shi ba zai bari a ce mai amfanuwa da aikin sa a ran lahira shine kafiri ba don haka ba zai yadda ya cuci kafiri ba inda in ya cuci kafiri a shirin lahira kenan za a dauki wani abu nasa a ba kafiri duk da cewa ba hakan bane tunda kafiri shi ba shi da wani hisabi ba ma mizani wuta zai shiga kawai to amma kaga mutum kamar in yayi zalunci daga cikin waɗanda ya zalunta ma har da wanda ba musulmi ba kamar ya bada iznin a ɗebi wani abu na aikin sa na kirki a bashi ko kuma a ɗebo wasu alhaki na wancan kafiri a dora masa yanzu ka bari a ce alhakin kafiri a dora maka ina zaka sa kanka kaga ashe kar ka bari ka zalunci wani ko kafiri ne ko musulmi mun fahimci abin yau
to shine sai yake cewa farrizqu ad-dunyawi yahsulu na'am yahsulu lil mu'mini wal kafiri shi arzikin duniya yana samuwa ga mu'mini da kuma kafiri wa amma rizqul qulubi min al ilmi wal iman amma arziki na zuciya da ilmi da imani wa mahabbatu llahi wa mahabbati llahi da kuma san Allah wa khashiyatihi wa raja'ihi da tsoron sa da kuma wato fatan samun ladan sa wa nahu zalika da makamancin waɗannan fala yu'tiha illa man yuhibbu
to Allah baya bada su sai ga wanda yake so dan haka tunda Allah ya saka a cikin masu la ilaha illallah ka dage la ilaha illallah wannan ta tabbata a zuciyarka da tauhidi mai kyau sunna kullum karatu ilmi ka je ka nemi yadda in ka mutu ma a yau zaka samu gamsuwa kar ka bari a ce kana ta gudun-guduman neman duniya da za a tambaye ka kana so ka mutu kullum ka ce a'a ba yau ba ko ba haka bane Allah madaukaki ya taimake mu ya ba mu damar yin abin da yake shine daidai ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya taimaki addinin musulunci kuma da musulmi ya tsare mana mutuncin mu a ko ina Allah ya bawa wannan kasa ta mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya mana maganin tashin hankulan da suke damun mutane a wurare da yawa jihohi masu fitinu-fitinun nan muna fata Allah madaukaki ya musu maganin abin Allah kai musu dauki ya cire wannan tashin hankali kowa ya walwalarsa cikin natsuwa da kwanciyar hankali mu kuma Allah kada ya kawo mana irin wannan abu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in